أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما تسوارم تكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم بدا ساكك سنتوا تردك وتتشوني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دومو أيكو دا تنبيو ينكو ودن دسكشا في أديني درايوة زوا غمالا دومو سام مفتا كمانا يأيكم ردا ساقو لن تنبيو تتشوني شريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4 1 5 ko kuma ta addressin email na fatoyrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Tayyudi muna Lahadi ne 27 ga watan Jumada akhir na shekara 1446 Bajira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 29 ga watan Disamban shekarar 2024. Kuma kamar kullum lokaci muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijali MOOL babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kano Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da kowa a cikin shirin sai ku biyo mu.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما سو كلمه لسورة رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجي أبن فارم أغنى أكن أبن ليشا في هكونجا هكونجا نسكيد ألاك على اللوكتي سيني ميما أغنى أكن شافر وتشافر حبي لكما shafar abin da yake da alaka ko yake da kamanni da kufi shine safa da takalma da yake sau ciki daga cikin abin da ya shafi shafa lokacin sanyi wanda shi ma rangwame ne daga cikin sauƙaƙe da aka samu a shari'a akwai shafar rawani wanda mutum zai sa kansa ya rawani to shi ma ya halatta idan mutum ya zo alwala yayi shafa a kansa ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala yayi shafa akan sa akan rawanin sa sannan yayi shafa akan wani bangare na kansa sannan ya karasa shafar akan rawanin sa saboda ka shafar kai iri uku ce akwai wanda zaka yi shafa akan kan wato akan gashin kanka akwai wanda zaka yi shafa ka shafi wa kwarkwadar kanka sannan sai ka kare shi akan rawanin ka akwai kuma wanda zaka yi gaba da akan rawani duka wannan ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Ibnu Qayyim yayi magana da bayanin haka a cikin littafin Zadul Ma'ad hakanan ya tabbata har ila yau a cikin sunna mace ta shafa akan al-khibar wato dan kwalinta da zata daura ta ba idan ta yi daura dan kwali ta ma ya halatta ta yi shafa akan sa bambancin shafa akan rawani ko akan dan kwali khimar ta rufe ta daura kanta ta rufe kanta bambanci tsakanin su da shafa akan hufi ko kuma safa shi shafa akan hufi ko safa sai an sa abin da kana da tsarki bayan ka alwala ka sa sannan alwala ta kare kake so zaka saki alwala to shine aka ce kai shafa akan su wato in ba a sa su ba bayan alwala to za a shafa akan su ba sabanin shi rawani rawani ko ka sa shi da dahara ko baka sa shi da dahara ba sannan shi ko bai da taukid bai da wani shi shafa akan hufi an ce idan mutum mazaunin gida ne yana da yini ɗaya da kwana ɗaya wato yana da awa 24 idan kuma tafiyi ne yana da yini uku da kwanaki uku wato yana da awa 72 saboda haka shi yana da lokaci iyakantacce wanda a ciki ne aka ba shi damar ya shafa akan sa amma shi rawani ko dan kwali da aka daura wannan bai da lokaci na farko ba sai an yi sa shi lokacin da akai dahara ko da dahara ko ba dahara aka sa shi da halatta ya shafa akan sa sannan kuma bai da tauqit wato ba a yi masa iyakataccen lokaci ba da mutum zai yi ta har sai lokacin da ya ga dama ya cire abin da yake kansa to wannan duk yana daga cikin saukin da aka samu musamman a irin wannan lokaci na ainihin sanyi hakanan daga cikin abin da aka samu na sauki a cikin wannan abin a cikin wannan lokaci shine alwalar kanta ko wanka sukan iya saraya daga mutum idan ya zama akwai tsananin sanyi mutum ne yake ake tsananin sanyi tashi bukubukun sanyi yana da janaba a jikin sa ba shi da ruwan zafin da zai yi alwala zai yi wanka da shi yayi alwala ba shi da ruwan babin ruwan zafin da zai yi wanka da shi to anan zai iya yin taimama sai yayi taimama maimakon yayi wanka da ruwan sanyi musamman idan ya zanto tsananin sanyin nan zai jawo masa ruwan sanyin da zai amfani da shi zai sa shi dayan abu uku ko dai ya kamu da wata cuta ko dai ya kamu da wata cuta idan yayi amfani da wannan ruwan sanyin ko kuma zai jawo masa cutar da yake da ita in yana da wata cuta a tare da shi da ba ta san ruwan sanyi ya jawo masa ta warkewa da wuri ko kuma ya jawo masa cutar ta karu ko ya jawo masa cutar ta karu to duk wannan idan akwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku da ake gudu to mutum zai iya haƙura da wanka ko ya haƙura da alwala ya yi taimama alwalar wankan ya sare da kanshi a lokacin haka nan alwalar ta sare da kansa sai ya taimama shi in ana da janaba alwala ba za ta yi ba sai an yi wanka alwala ba ta zauna ba alwala ba ta ɗauke babban kari saboda inda janaba a kansa to ba maganar alwala ba ta so ba yanzu ana maganar yi wanka ne in yi wanka wannan taharar ta samu ya samu tahara daga alhadath al-akbar to zai iya yin ibada da ita amma idan bai yi wanka ba ko da zai samu ruwan da zai ishe shi alwala amma ba zai ishe shi wanka ba to ba zai ce bari in yi alwala da shi ba shikenan alwala ba ta zauna ba idan akwai janaba a tare da mutum ko mace ta gama al'ada ko mace ta gama ta jinin bikin ta ya dauke alwala ba ta zauna ba dole sai bayan an yi wanka to a nan ne idan aka buƙaci yin alwala sai ta samu sai ta zauna don haka tsananin sanyi da zai iya jawo mutum ya kamu da wata cuta idan ya amfani da ruwan sanyi ba ya da abin da zai dafa ruwan to zai iya sa shi zai iya sarai masa da wankan janaba zai iya sarai masa da alwala haka nan idan yana da wata cutar da idan ya amfani ruwan sanyin za ta dade mata warki ba za ta yi jinkirin waraka shi ma zai iya wannan zai sarai masa da alwala ko wanka haka nan idan yana da cutar da za ta karu shi ba idan yayi amfani da ruwan sanyi za ta karu ko ba yi da abin da zai iya dafa ruwan to shi ma wanda yana sare masa da wanka a lokacin to duk wannan sauki ne da aka samu a daidai lokacin da ake cikin tsananin sanyi lokacin da ake cikin tsananin sanyi idan ya zanto akwai wannan abin da ake jin tsoro haka nan in akwai tsananin sanyi lokacin sallah yayi ba abin da mutum zai yi dafa ruwa a kusa sai ya yi tafiya mai nisa ko ya tafi nemowa in ya tafi nemowa kuma lokaci zai fita a misali sallar asuba ce kafin ya je ya samo ruwa mai dumi rana ta fito to idan akwai tsoron fitar lokaci to shi ma zai taimama ba zai jira lokaci ya wuce ba sai ya samu abin dafa ruwa sannan ya yi sallah a zai yi ta da taimama ne in ya so daga baya in ya samu abin dafa ruwan sai ya yi wankan daga baya to wannan daga cikin cikin sauki ya daga cikin hukunce-hukuncen da har ila yau na sauki a irin wannan lokaci shi ne fita sallah a cikin muku-mukun sanyi sallar jami ya zama akwai iska mai kadawa ga sanyi sosai waɗanda a wasu wuraren an san cewa har kankara ma take zuba saboda tsananin sanyi kaga irin waɗannan sallar jam'i ta kan sare da kan mutum ya sallarsa shi kadai sai ya sallarsa shi kadai a gida ba za a tilasta shi cewa lalle tunda ya ji kiran sallah ba duk da wannan ruwan abin nan sanyin da yake abin nan burbushin kankara take zuba wanda fitarsa a cikin wannan yanayi zai iya jefa kansa cikin wuta wata halaka ko ya jefa kansa cikin wata rashin lafiya to shi ma wannan sallar jami'i malamai sun yi nasiha kan cewa za ta sareya da kansa yana daga cikin abin da ya kamata a yi la'akari da su har ila yau a cikin hukunce-hukuncen lokacin sanyi shi ne an sani a lokacin sanyi akan tana da wuta ta duba ba daki ko ta duba ba abin nan a da can ko ma a yanzu a wasu gurare musamman karkara kauyuka akan hura wuta a garwashi a sa ta daki saboda duba ba daki saboda duba ba daki to irin wannan inda za ta kasance a alƙibla makaruhi ne a yi sallah a sa wuta a alƙibla wato kai sallah da gabanka an saka misali candle an kunna wuta a jikinsa ko garoshin wuta an aje a gaban sallah a gabansa wannan malamai sun ce makaruhi ne dan saboda yana kama zai zato kai kama da masu bautar wuta wanda suke sa ta gaba suna yi mata sujjada to kuma shari'a takan so duka wani abin da zaka yi na ibada kai ka zama ka kwaikwayi ibadar wasu wanda suke kan hanyar da take ba mai kyau ba shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah lokacin da rana ta zo fitowa tana jajajanta ko lokacin da ta tafaduwa tana wannan jajajajan a ce ka tarilili lokacin kai sallah ko nafila Allah Annabi ya ce ba a yi saboda a daidai lokacin ne masu bautar rana suke mata sujjada lokacin da ta hudo tana jadin nan kafin ta yi haske suke faduwa su yi mata sujjada haka nan lokacin da ta tafi faduwa ta yi wannan jadin fatsifatsin kafin ta fadi a lokacin suke faduwa su yi mata sujjada to sai aka haramta yin sallah a daidai lokacin duk da cewa mai yin sujjadan nan a sallah Allah yake yi wa wasjudu lillahi da Allah ce ku yi wa Allah sujjada Allah yake yi wa sujjada to amma kasancewar yayi kama a yayin da yake wannan sujjada yayi kama da majusawa da suke yi wa rana sujjada sai aka ce to kai yayi shi nashi a daidai lokacin kai yayi nashi a daidai lokacin to haka nan sa wuta a gaba ana sujjada ana sallah shi ba yayi kama da yadda masu bautar wutan suke yi to shi ma malamai suka ce duka tafiyar su dai da wancan suka ce baya dacewa saboda haka idan ya kasance irin guri ne da ake kunna garwashi ko kuma ba lokacin sanyi ba irin bukata ta sa a kunna candle to bai halatta ya zama alƙibla ba haka nan ko fitilar kwai wanda take da lagwami za a kunna masa wuta ko fitilar ruwa irin ta da to duk wannan bai kamata a sassa alƙibla ba ana fuskantar sa sallah amma hita ta dumama daki wannan ba ta shiga ciki ba duk cewa wutar ce to amma ba ita ce wuta da aka sani ba shaula bace kamar yadda wutar lagwami wutar da take cikin fitila ko wutar da take cikin garwashi ba duk da za ta fitar da zafi to wannan ba zai yi ilhaqin ta da annar ba duk ba kira ta annar ce ka kamun wuta ka je ka kahita ba za a ce ka kawo wuta ba ilhaqin nar akan ta so wannan dan an samu hita ga alƙibla wannan babu komai to waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da hukunce-hukuncen sanyi akwai wasu abubuwa banda wannan to amma dai za mu taƙaita akan wannan wataƙila wani lokaci ma ƙara wasu daga cikin hukunce-hukuncen
da ba Allah ya saka alfari tambayar mu ta farko ai ta zo daga wanda yake cewa malam idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya sai ta tafi gida to bayan ta ɗan kwana biyu sai ya ce da ita ya dawo da ita kuma ta ce ba ta yarda ba ma'ana ba ta son komawar to shine ke tambaya malam shin tana da laifi ko kuwa tana da zabi a wannan yanayi
a sai saki da komai a hannun namiji yake a hannun miji yake ba a hannun mata ba namiji shi yake yin saki haka nan namiji shi yake yin komai wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha Allah ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna mazansu wato masu auren su suka fi cancanta su da su saboda haka uba ba shi da iko ce ya dawo da matar ɗansa ba tare da shi ɗan ya dawo da ita ba kamar yadda zaka ga wasu ce ɗan yayi saki su ce da ya maida ta in ya maida ta ɗan ya karba shi kenan ya dauki yar ya ce ga ta nan ka saki ta na dawo da ita ɗan ya ce to shi kenan babu matsala baba ta dawo kenan ta dawo amma in ya saki ta uban ya dawo da ita ba tare da yadda shi to bata dawo ba ba tare da shi ya tabbatar da wannan dawowar ba zai iya tabbatar da dawowar in ya kusance ta duk mijin da yace ya saki matarsa ne ya kusance ta to yana nuna ya dawo da ita dan daban matarsa ce igiyar auren ba ta tsinke ba inda ta gama inda ta ne to sannan igiyar aure ta tsinke saboda ka ana komai ta hanyar magana ana komai ta hanyar aiki ta hanyar aiki ba yafi ba karfi akan ta hanyar magana to wanda zai ya bayan ya ce ya saki matarsa dare yayi kuma ya neme ta to yana nuna cewa ya huce ya dade ita a matsayin matarsa saboda ka ta zama ta dawo a matarsa to namiji shi yake da haƙƙin yayi wannan don haka ita bace yayin da mijin ta yace ya saki ta ta saku ko ta sani ko bata sani ba ko ta yadda ko bata yadda ba ba a buƙatar sai ta sani ne sannan ta saku in yace ya saki ta ya tafi shekara daya bata san ya ce ya saki ta ba sai bayan ya dawo suka hadu yace ke ta ce miji na ka dace ai na saki ba na saki ta ce ba ga yabo ba ce ai na saki tun lokacin da ne tafiyar nan shikenan ta zama ba ta she ba kuma ta gama iddata a cikin wannan zama da ta yi tsarki uku da ta yi shikenan ta gama iddata duk da bata san yayi sakin ba ballanta na ta san sanda take iddar saboda haka sai ta je kawai ta nemi wani su daidaita su yi aure haka nan ba sai ta yadda ba ko bata yadda ba da zama a sakin ba a hannunta yake ba hannunsa yake a hannunsa yake da haka shi kome yana hannun wanda yake da saki sau haka in ya ce ya dawo da ita to ta dawo shi ya sa waɗanda za ka ji iyaye miji ce ya dawo da matarsa iyaye su ce bata mai duba wannan jahilci ne inda ya dawo da ita to ta mai duba ko kuna so ko ba kwa so sai dai in kuna son ku raba auren kuma ku bi wasu matakai na shari'a wanda shari'a ta yadda da su wajen kula ba a wurin amma dai ta kuma dawowa matarsa ko da ba kwa su saboda ka ba maganar sai ta yadda kamar yadda sakin yake tabbata ba sai ta yadda ba to haka nan dawo koban ma yake tabbata ba sai ta yadda ba
ki sai ne take cewa mallam yarinya ce karama ta yi fitsari to da aka tambaye ta sai ta nuna wurin da ta yi amma kuma ta rade tana tsalle tsalle bayan ta yi fitsarin kafin kuma ta nuna inda ta yi da farko shi take tambaya mallam a nan yaya za su yi da sauran wuraren da ta zarsa ga bayan ta yi wannan
to dai ba sun ga fitsarin ba in sun ga alamar fitsarin sai su sa ruwa a gurin in ba su gani ba shi kenan al'asuru shi ne bai taɓa gurin ba ko da ta yi tsalle-tsalle ta je in dai ba kun ga alamarsa ba in kuma ya ɓace ne ta taɓa ya taɓa amma ya zo ya ɓace shi kenan dama abin da ake so a ga babu shi so ba wani abu a nan
yanzu ne ke tambaya cewa menene ingancin hadisin da wanda yake cewa ya ma'ashar muhajirin kamsun idan tulitun bihinna wa a'udhu billahi an tudriku wannan yayin kuma bangare ne na hadisi
to hadisi ne dogo ina ga wata kila kamata ya zama wata rana mun bude karatu da shi saboda zai cinye mana lokaci ya faɗa wasu laifuffuka ne da idan kuka yi su Allah zai jarrabe ku da wasu ubobi kila shi mai tambayar yana so ne a tunata wa mutane irin halin da suke ciki cewa laifuffukan wasu suka jawo mana Allah ya jarrabe mu da abubuwan da muke gani yanzu na yunwa da cututtuka da rashin tsaro da zalincin shugabanni shi da abinda hadisin ya magana hadisi ne sahihi yana cikin sunan Ibn Majah haka yana cikin Musnad Imam Ahmad haka na Al-Hakim ya fitar da shi hadisi ne ingantacce
to sai ne ki ce mallam magidanci ne ya ƙara aure to a ranar sai ya tara iyalinsa ya yi musu nasiha su zauna lafiya da juna sannan kuma ya musu rabon kwana ya ce zai rika kwana biyu a kowane ɗaki to amma sai sauran matan nasa ɗaya ta tashi ta ce ta ba shi shekara ya zauna da amaryar ita ma ta biyu sai ta ce ta ba shi wata shida to shin suke tambayar wai wani mataki ya kamata mijin ya ɗauka na shari'a su duka biyu ba sa shiga turakarsa wajen wata biyu kenan da yin auren sun bar wa amaryar mijin
to in ya yarda ai haƙƙinsa ne da shi da su duka idan mace ta ce ta sare yadda kwananta ga abokiyar zamanta baya lazimtarsa ya zama dole ya karɓi hakan sai in yana so in ta ce ta sare ya ji shi bai yadda ba yana buƙatar ta shi kenan ba ta da ikon ta ce ba ta shiga turakarsa ba saboda haka tun da haka ta zama haka ya yarda kenan saboda haka in ya yarda mace tana iya sare yadda duka kwanakinta kamar da Sauda bintu Zama ta yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sayar da kwanakinta gaba ɗaya ta bawa Aisha nabi ya karba haka din so in sai ce ba su gaba ɗaya sun bar masa sun baro amaliyar ya ga ya karba haka su ko sun da yadda su shikenan ko ba wa wata ce da ba ko shekara nawa ne za ko duka rayuwar su ba suna iya yi amma dole sai da sai in ya yadda ba a tilasta shi ba ce tunda ta sarayar kawai ya sari ko yana so ko ba su ba so haka ya rage zabin sa in ya karba wata shekara ɗaya wannan wata shida ya karba haka yayi masa shikenan ba komai sai su taba haka
to sai wannan shi ko yake tambaya cewa malam wanka da ruwan magarya domin karya sihiri yana halatta
wannan wani abu ne da wasu suka ce sun jarraba kuma ya amfani amma ba wai wani hadisi ne zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce bai faɗa haka ba an arwaito wannan daga Wahab ibn Munabbih yana cewa idan aka abin nan aka yi wa mutum sihiri ya samu ruwa ya samu abin nan ganyen magarya danyensa zuwa aka sa a ruwan sannan ya karanta qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas aka tufa da ayatul kursi aka yi wanka to Allah yana sa ana samun sauki ana warware sihiri da wannan wannan ya zo a cikin ruwayar Wahab ibn Munabbih saboda haka wani abu ne da kawai wasu suka jarraba suka jarraba tajriba ce suka gwada suka kuma ya ba da natija shi ne ake ambata amma ba wai wani abu ne zuwa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam
to ne ke ce malam mutum ne ya samu raka'a ta karshe a sallar magariba zai ci ko raka'a biyu idan mutum ya tashi zai yi raka'a ɗaya ne ya zauna ya tayya ko ko biyun zai yi sannan ya tayya ya sallama
wannan tambayar kowace satin mun ansa ta shine sabani ne malamai cewa in ya gama zai yi qaza ne ko zai bina wato zai gina ne akan abinda ya sallata ko ko zai rama abinda ya wuce shi ne ko ko zai yi duka biyun ne wato zai yi bina fil af'al zai yi qaza fil aqwal wanda wasu suna kawo mazhaba ta uku a nan amma dai magana mafi inganci shine zai yi bina ne zai gina ne akan abinda ya riga ya samu annabi yana cewa adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu a ruwayar faqtu duk dai ma'ana su daya shine al-itmam al-qada a lugar larabci lugar alqur'ani da lugar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tana nufin al-itmam saboda haka da wanda tace faqtu da wanda tace fatimu mafi yawancin ruwayoyi sun zo da lafazin fatimu ne haka wasu ruwayar faqdu ma suke cewa shahada ce to ko da ma an batta hakan ma'anar alqada a lugar alqur'ani shine al-itmam wa idha qudiyatis salatu wa idha utimmatis salah wa idha qadaytum manasikakum ay atmamtum manasikakum falamma qada musa al-ajal ay atamma musa al-ajal inda kaga qada qadaw zaka tana nufin cikawa cikashewa an kammala saboda fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu annabi yace abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi abinda ya kubuce muku abinda ya kubuce muku fatimu sai ku cika shi wato ku abinda za ku zo da shi shine sai ku cika shi cikashewa za ku yi nace cikashewa za ka yi ka san abinda ka fara samu shine farko a gurinka abinda za ka zo da shi ciko ne ba wai farko bane za ka rama abinda ya wuce saboda haka idan mutum ya samu raka'a nawa yace biyu ko daya
raka'a daya
in ya samu raka'a daya ya tashi zai tashi ya kawo karatun Fatiha da sura a bayyane sannan ya yi ruku'u ya yi sujjada biyu ya zauna ya yi tahiya ya samu raka'a biyu kenan sai ya tashi yanzu raka'a karshe zai kawo in ya tashi sai ya kawo Fatiha asirce ya yi ruku'u ya yi sujjada biyu ya zauna ya tahiya ya sallama shikenan ya cika shi sallarsa wannan shine yafi inganci idan mutum ya gamsu da wancan ramawar ya bayyana karatu abin nan kamar wanda shine mashhuri shine aikace ya gina a magaranci abinda zai faɗa na karatu su kuma ya rama saboda haka za ka ga a ce sai ya tashi sai ya raka'a ɗaya da karatu da abin nan a bayyane ya zauna sai kuma ya tashi ya kawo raka'a ɗaya da karatu da sura a bayyane saboda wajen karatun da Fatiha da sura wannan cikawa ramuwa zai wajen kuma raka'o'in a aikace kuma cikawa zai tunda ai inda ramuwa zai yi dukan su da aikin da abin nan kamar yadda mazhabar ɗaya take faɗa to da duka biyan zai yi da biyu suka kubce masa a tare saboda haka biyu zai tashi ya yi Fatiha da sura duk a haɗe sannan ya sallama amma dai wannan ba shi ne kauli raji ba kaulin da ya fi rijaya shi ne in ya tashi cikowa zai kawai in ya tashi ya yi Fatiha da sura a bayyane ya zauna ya tahiya ya tashi ya kawo Fatiha a asirce ya yi ruku ya zauna ya tahiya ya sallama.
To sai wannan mai tambayar yake cewa shi akan jin waka ne yake cewa shi malam a musulunci akwai wata iri wadda addini ya yarda a ji ko kuma duka haramun ce.
Waƙe wanda ba a tattare da kaɗe-kaɗe ba kaɗe-kaɗe ba music ba fiyano ba ganguna ba dai waɗannan abubuwa wannan halatta don an karya shi wannan ba matsala ba ce shi ne irin waƙen su Akira Aliyu su na mange su Ma'azu Hadija duk waɗannan da rubutattun waƙoƙi wanda ko da an karya su ko da an yi su kari matuƙar dai ba a haɗo su da kayan kaɗe-kaɗe na zamani ko na da ba to wannan babu komai ba malamin da yake cewa haramun ne wannan ko da an karya sauti wannan babu laifi ne irin na shid da shid da ake yi kasidu da ake yi a Islamiyya da sauransu wanda ba na dacen mu sai ana saka da kadar daga baya ne da harkar Sufiyano da waye suka zo su dora amma dacen Islamiyya ana yin kasidu da yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam na bayanin kyawawan halaye wanda ake sawa a gidajen rediyo muna jin su a kokin Saki Aliyu haka je abubuwa ne da suka shafi tarbiya da jan hankali da fadakarwa shi dai an karya su da sauti irin su wakar Abubakar Ladan Zaria da yayi wata take kunshe da abubuwa da yawa na tarihi to zaka ci cewa an karya kuma suna shiga rai suna sawa a rike su da wuri amma ba tare da kalkalai wannan babu laifi ba wanda ya taucewa haramun ne akwai kuma wanda su ne ake ta magana akan su wanda su ne suke shagaltar da mutum su shagaltar da shi daga ibada su shagaltar da shi daga zikiri da karatun alkur'ani har shedan ya samu kafa ya fifita waɗannan abubuwa ma a kunnansa da zuciyarsa akan alkur'ani da sauraron alkur'ani sai kaga zai iya yini yana jin waƙe-waƙe na turawa na indiyawa na hausawa na yarabawa na duk yarurruka aka sa musu kaɗe-kaɗe da kayan alatu na zamani zaka ga yana iya jurewa ya yi awanni ya yini ma yana jin su amma alkur'ani zai iya jurewa ya ji na minti biyar ba da an sa masa karatun Qur'ani sai ya ji kamar wato ana sussurfa masa ashar ne ko ana gaya masa wasu baƙaƙen maganganu ba zai iya jurewa ba to kaga wani aikin shedan ne shi yasa Imamu Malik yake cewa mu a Madina ba mu mai irin wannan harkar waƙe-waƙen sai fasikai to sai fasikai su suke inna ma yaf'aluhu al-fusaq indana haka Imamu Malik yake mu a wajen mu wanda kaga suna wannan fasikai ne ce Ibn Mas'ud yana cewa al-ghina yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma'u al-baqr wato munafi abin nan yake cewa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suna fitar da tsirin munafici a zuciya kamar yadda ruwa yake fitar da tsiro a ƙasa maganganun magabata duka suna tafiya akan kushe wannan da mai da shi wani abu idan zuwa kai ka ji ana yi ba wai zuwa kai ka zauna dirshan ko ka siyo kayan kaɗe-kaɗen ko wani abu wannan abu ne wanda ba ka da sai dara a kansa musamman akan wannan zamanin ko shi za ka ji a rediyo ko a talabijin sai an haɗo da kaɗe-kaɗen kafin a fara to kaga wannan wani abu ne da ba kai kai kasidinsa ba kai ka nufe shi ba amma wanda za ka je ka siyo da kuɗinka yashtari lahu alhadith ya Allah ce min annasi man yashtari lahu alhadith malamai wasu malamai suka fassara shi da masu zuwa zai so waƙe-waƙe suka kira fassara lahu alhadith wato zantuttuka da za su shagaltar da za su ɗauki hankalin mutum daga abin da yake na gaskiya so waɗannan na farko su ne wanda ba matsala a kansu wannan kuma mutum bai dace ya shagaltar da rayuwarsa da wannan ba.
sai ne ki tambaye ki cewa magan ya halatta mutum musulmi ya je wurin bamaguji ko kirista ya karbi maganin gargajiya kamar lahiwa da sauran wasu larurori
in ya ce magan gudade da suka shafi surai da wani sassake wala babu laifi dan ka karbe shi a gurin wani wanda ba musulmi ba yanzu dan an hada wani magani na hadiya daga China ko daga Ingila ko daga wasu kasashe da waɗanda ba musulmi ba sai mu ce haramun ne saboda daga kasar Turawa aka gashi ko daga kasar China wanda ba musulmi ba aka kawo shi a shi magani irin wanda da ya shafi sassake ya shafi itatuwa din da ake hada magunguna da su wanda duka abu ne da Allah ya horewa dan adam gaba daya ba wani abu ne da ya horewa wata al'umma banda wata kuma abu ne wanda yake mushtarak Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya samu Larabawa suna da magunguna da suke amfani suna da abubuwa da suka san amfanin su bai taba canza musu alƙibla ba yace kaza ba magani bane kaza ne magani kaza ba magani bane abinda ake dura da shi shine tajriba da abinda aka gwada shi cikin abubuwan da Allah ya ce ya hore a sama da ƙasa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min da abinda Allah ya hore wa dan adam ya amfana da shi a sama ko a ƙasa in aka gwada aka ga yayi amfani shikenan wannan shine abinda ake dubawa ita shari'a abinda take dubawa kai ya zanto abin shari'a ta yi nassi akan haramcin sa da abinda shari'a ta yi nassi cewa haramun ne to bai halatta kame shi magani ba kuma ce wannan giya Allah ya haramta giya to bai waka dauko giya kace da ita zaka rika ba mutane dan su sha su warki in abu shari'a ta yi nassi akan haramcin sa to wannan ya shiga cikin haramun wa kan fassala lakum ma harrama alaikum Allah kuma yayi bayanin abubuwan da suke haram daki daki sannan ya zama nabi baya cutarwa kada ya zanto an ce magani amma cutar da kai zai yi ya zama zai shigar da kai cikin wani yanayi na ko ka rasa ranka ko ka rasa wani abu naka to duk abinda ba zai cutar ba ya halatta ya zama magani mutukar shari'a ba ta haramta abin ba to waɗannan abubuwan su ake dubawa ya zama babu cutarwa ba ka cutar da wani ba ba za ka cutu ba kuma abin ba a haramta shi ba to da aka gwada aka ga shi kenan saboda haka shi harkar magani wani abu ne mushtarak na dukkan dan adam yayi tarayya a ciki shi yasa ko su turawan wasu abubuwa ai suna zuwa ne kasashen kananan kasashe masu tasowa a wajen masana harkar magunguna ko abin nan masu magungunan mu na gargajiya musamman irin abin nan mafarauta da yawanci su suka fi sanin harkar magani saboda shigar su daji da mu'amalar su da dabbobi iri-iri sukan gane rai da sauransu haka nan irin wanzamai da sauran dai waɗanda aka san cewa ana samun wasu abubuwa na magunguna wajen su kuma turawan su suke zuwa su ɗauki ilimin sannan sai su je su wulzake shi su sa shi a na'ura su fitar da wasu abubuwan da su suke yin tasiri a cikin jikin dan adam su ba da magani su matse su su dawo su cikin kwaya a dawo a ce ku sha wannan amma ku banda ku da asali ai duk da haka ne aka bautar da kokalin mutane da zamana duk al'umma tana kokarin ta watsar da baya ta rike nasu saboda harkar kasuwanci su zama su suka mamaye kasuwancin duniya na bangaren magani abinda suka yadda magani ne shine magani abinda ba su yadda magani bane kowa kuma ba zai yadda cewa magani bane saboda haka wanda ba musulmi ba zai iya baka magani mutukar dai ba zai hada da wani abinda Allah ya haramta ba zai hada da naman alade ba yace zai hada maka magani amma da jinin alade ko da tumbin alade ko wani abu to dai ba zai hada da abinda Allah ya haramta ba sassake ne zai baka ko wani ganye ne zai baka ga ganshi baro baro ba wani abu ne da aka dunkule ba kusan ko meye ba wannan babu laifi
to sai ne ki tambayar menene matsayin danganta kalmar ubangiji ga Allah subhanahu wataala
ubangiji kalma ce ta Hausa Bahaushe yace mai ube yake nufi da ubangiji yana nufin ar-rabbu ar-rabb duk malaman mu da Hausa wanda suke fassara kalmar ar-rabbu ita ke fassara da ubangiji ta kalmar rabbu a larabci aka yi amfani da ita kan wanda ba Allah ba ta hanyar izafa a ce rabbul balad rabbul baiti misali a ce rabbul dar shine mai gida a jingina shi amma kalmar ar-rabbu ar-rabbu ba a laƙinta sai ga Allah in an sa alif da lam ba wani wanda ake cewa ar-rabbu sai Allah amma an idafa sa zuwa ga wani abu kurni inda rabbik da annabi Yusuf alaihi salam yace wa ɗaya daga cikin waɗannan abokan zaman sa ko kuku ɗayan da ya samu kubuta yace uzkurni inda rabbika fa ansahu ash-shaytanu zikra rabbih ka tunawa mai gidanka kaga sai yace inda rabbika ya ba da kalmar rabb amma mudaf ila shi wannan mutuma mai gidanka saboda ubangiji kalma ce ta Hausa da take nufin ar-rabb don haka ita shi kuma yare ba a tadakuli a cikin sa ma'anar sa ake dubawa ba haka zo ka ce kawai kalma dan an gina ta akan wani ka an ji kalmar uba a ce to ya zaka ce Allah uba shi Bahaushe da yace ubangiji ai akwai abin da yake nufi to yace ubangida ai ba yana nufin uwa na haihuwa ba yace ubangida shine wanda yake sama da kai yake baka umarni yake jujjuya ka saboda kalmar uba a nan ba ta nufin haihuwa ba haka shi abin nan Bahaushe yana amfani da kalmar uba da kalmar da ba ko shi ba Bahaushe ce da yana nufin da na haihuwa ba dan kasuwa kaga ba ya da alaka da haihuwa nufin wanda yake harkar kasuwanci da sauransu saboda ka rikici ne mutum ya zo ce sai ya canza wa mutane yaran su duk da ma'anar ga abin da take ne yauda a ce suna nufin haihuwa ne sai ce a to shi Allah ai bai haifa ba sai ce lam yalid wa lam yulad to amma ba haihuwa suke nufi ba me suke nufi suna nufin wanda yake sama da kai yake baka umarni yake baka hani yake kula da rayuwarka da abin da shike da Allah shine fa kowa zama ar-rabb shine rabbul alamin gaba daya
sai wani yake cewa face ita ce shi ma'aikacin kamfani ne yace suna da masallaci a cikin kamfanin kuma shine ladani a masallacin yace wata rana sun shiga yake har lokacin sallar asar yayi ya kai ma har kusan 4:35 to sai shugaban sai yace kawai su tsaya su yi sallah sai su ci gaba da wannan aikin to yaje zai kira sallah sai abokan aikin sa suke ce masa ai lokacin sallar ya riga ya wuce dan haka ya daina kiran sallar irin wannan lokaci kuma su kadai ne za su yi sallar babu wani wanda zai zo daga waje domin kowa ya riga ya yi sallah a lokacin to shine ke tambayar mallam dan haka suna ganin babu fa'ida cikin kiran sallah shine ke tambayar shin haka lamarin
ne kuskure ne a ce babu fa'ida shi kiran sallah ai babban sha'ani ne babban lamari ne shi kiran sallah ba wai ya takaita ne kawai a sanar da wani cewa lokaci yayi ba shi kansa fi haddi zatihi a karan kansa shi ibada ne kiran sallah hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake ga Abdullah ibn Abdurrahman ibn Sa'sa ko ibn Abi Sa'sa yake cewa kai na ga mutum ne da kana son kiwo kana son zama a kauye idan ka kasance a ƙauyenka ko a cikin dabbobinka wato ka fita kiwo lokacin sallah yayi to ka daga muryarka zaka kira sallah kaga a nan yana masa magana ne yana cikin gurin kiwon sa lokacin sallah yayi fa azanta lisanadaita lisalati farfa sautaka bin nida yake cewa ka daga muryarka in zaka yi kiran sallah yake cewa saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani wanda sautinsa zai kai ga zai daga murya da kiran sallah sautinsa ya je inda zai je face Allah subhanahu wataala ya gafarta masa da wannan daga muryar tasa sannan duka wani abu mai danye radbun illa wa shahida lahu yawmal qiyamati bil radbin wa yabis sai duk wani abu wanda yake danye ne ko bushashe ne sai ya masa kyakkyawar shaida a gaban Allah haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba wani mai kiran sallah da zai kira sallah wani mutum ko aljani ya ji muryarsa daga ko ina ne face ya ba da shaida a kansa mai kyau a ranar gobe kiyama saboda haka da yadda ka kira sallah ba ka dauka cewa ya mutanen da suke kewaye da kai su kadai wannan kiran sallar yake jewa a tayu ba ma mutanen kamar yadda yace idza kunta fi ghanamika aw fi badiyatika kana cikin daji kana kiwo amma akwai ratbun akwai yabis akwai gibishiyoyi akwai duwar wasu akwai koramu akwai dabbobi to duk waɗannan da za ka ji sautin ka zai je gare su to sai sun zama maka sai sun zama maka masu ba da shaida akan ka game da kai a gaban Allah cewa mun je shi yana kiran sallah saboda haka kaga shi wancan mai cewa ai mu kadai ne ba bukata ba haka bane saboda haka ko mutun shi kadai ne a daji in yazo sallah ya kira sallah to wannan kiran sallar nashi ibada ce kuma zai samu tagomashin sa ranar gobe kiyama
ki sai wannan shi ma yake cewa malam Tabitha ita ce menene hukuncin kona rubutun da yake akwai sunan Allah ko kuma wani shafi na alqur'ani a ciki
idan mutun ya kona da niyyar wulakantawa ya cin zarafin alqur'ani lokar ce bari ma ya kona shi kamar yadda kafirai suke yi za su so su ci mutunci musulmi sai ya zo a gaban kyamara duniya tana gani sai ya sa alqur'ani wuta wato an koda muku wani abin da kuke takama da shi mun wulakanta shi duk wanda zai wa alqur'ani haka da niyyar wulakanta alqur'ani ya kafirta dan musulmi ne dan kafiri ne kuma ya tsokane musulmi don haka musulmi za su iya yin gori akan abin da ya musu saboda cin zarafi ya so yi cin mutunci amma idan an kona idan a kiyaye shi daga shiga wani yanayi na tuzarta shiga wani yanayi mara tsafta to wannan daidai ne yana zama ma wajibi idan ya zanto in aka bar shi zai iya fadawa cikin tozarci ko zai fada cikin najasa saboda a kona shi ya zanto babu shi ya shi ne girmamawar anan shi yasa lokacin da sayyidina Usman ya sa aka rubuta masahib guda shida dan a dayyanta al'ummar musulmi akan mushafi daya zama su ba za su yi ta karanci kowa yana yin nashi qira'a da wani zai zo yana cewa shi bai san wannan da sunan Qur'ani ba ai turgima ya dayyanta su akan wani mushafi guda daya shi ne mushafi Usmani sai ya zama an tattaro ya sa an tattaro duk wani mushafi da yake hannun wani sahabi ko wani wanda yake tabi ce duk kowa ya kawo musafin sa aka tattaro da kowa sai aka kona kaga shi konawar ba laifi bace in an gine dan kada a bar abin ya watsi ya je shiga cikin musahibi ne ake da su a masallaci ko a makarantar islamiya ana karatu ba sun yayi yage sun zama guntu sun abin nan aka samu sababbi kuma wadannan ake ga ne za a yi da su to sai a kona su aka kona su shikenan an kawar da su ya zama babu su
tare da kin tambaya cewar ya hukunci macen da ta kaurace mijinta saboda ya je asibiti an tabbatar cewa yana dauke da ciwon hanta ko da ya nemi ta sai take amincewa
duk mutumin da yake da ɗaya daga cikin ma'aurata da yake dauke da wata cutar da za a iya daukar ta cutar da za a iya daukar cuta ce mai yaduwa to ɗaya daga cikin ma'aurata yana dauke da ita ana iya gujewa juna kaucewa juna nisantar juna saboda ba daidai bane ɗaya yana da cutar ya sa wa ɗaya cutar wannan ta hanta ya san watakila likitoci ne za su bayar da cewa za a iya ɗauka ana ɗauka ta hanyar saduwa to da za a ɗauka ta hanyar saduwa kaga ba daidai bane shi ya kamu kuma ya sa matarsa ta yadda kakama ta yadda shi ta mata ta kamu ɗin Nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abinda ya koyar da cewa kada mutum ya ce zai rungumi zaki saboda shi yana jin cewa shi gaggarfa ne ko ya jefa kansa cikin gurin da ya san cewa zai ɗauki wata cuta Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisi Abu Huraira na yurida mumradun ala musih annabi ya hana ɗauko raƙumi ko ta dabba da take mara lafiya a haɗa ta da mai lafiya saboda za ta iya ɗauka annabi yana cewa firra min al-majzum firaraka min al-asad ka gujewa kuturu yadda kake gujewa wato wanda yake da cutar kuturta ka guje masa kamar da kake gujewa zaki kaga anan yana nuna cewa ba daidai bane an san dai cewa ita cuta tana faruwa ne da kaddara ubangiji Allah bai so kamuwarsa da cuta ba ko da wani ya zo ya sa masa ba lalle ne ya sa tasiri wa hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah to amma duk da haka akwai saddu zari'a kada ka yi abin da zai sa ka samu cutar, ka zo kuma kana cewa wani ya yi min kaza, wani ya yi min kaza. Saboda haka shari'a ta yadda a nesanta wanda yake dauke da cuta daga wanda ba shi da ita, don kada ya zama ya shafa masa wannan cutar. Don haka in har an yi gwaji an ga cewa yana da wannan cutar, kuma cutar nan in ta hanyar saduwa za a iya dauka, to shikenan sai a hakura har sai an samu magani an warke, sai a ci gaba da mu'amala.
To sai ne ta komai sabon take cewa mallam jan hankali take so a yi ga mata kan kiwon magi da suke yi a gida, take so da yawa sukan so kiwon magi amma kuma suna azabtar da ita. Yace wata zaka ga ta dauko magin amma sai ta ce ba ta son magin ta zo kusa da ita, wata abinci ne kuma ba ta bata ma mai kyau ba da dai sauransu. Shi take so da Allah mallam ya dan ja hankalin masu kiwon magin musamman mata a cikin gida.
Wannan ba daidai bane, ba daidai bane mutum ya azabta wata halitta daga cikin halittun Allah. Allah subhanahu wataala ya halicci waɗannan halittu, muna tare da su, wasu muna amfani da su wajen mu ci mu sha nonan su, wasu mai amfani da su wajen su yi mana wasu bukatun mu kamar dawakai da jakuna da muke dorawa kaya, alaiha wa alal fulki tuhmalun, dora musu kaya ko su dauke mu kanmu. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وكم من كايا ما سنوي سكيمنا ولن بذام إزوا قلوا بسيد كر تروا أن الله يقول من سكما يسا منا وتدو كرشوا متوسيا مسو نبي صلى الله عليه وسلم ينشوا قوة أبوة ديكي لأنت كتوسيا وتكران الأداء matar da aka yi mata gafara saboda ta ba wa kare ruwa ya sha, ya gan shi yana jin kishi ruwa, ta jawo masa ruwa ta ba shi ya sha, aka gafarta mata saboda wannan. Wata kuma ta kama mage ta rufe ta, bata bata ta fita da neman abinci ba, bata bata abinci ba har ta mutu. Allah ya sa ta huta saboda wannan. Annabi ce dakhalat imra'atun nar fi hirra حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نبي شو تما تاتاش جوت سبود ماجي. تاكا ما تتات أليتا. بتبات أبين شبا بتسكيت تاجي تاجو أليبا. أبا ينكسا. تموتوا قال شيء الله سبحانه وتعالى سما تنا موت الليل ماجي. سو نهك يرينا رجع تكين. أبدا نبي صلى الله عليه وسلم أوتر وأكن أزب تدنبا. Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani ya mayar da raƙuminsa kamar kujera, raƙumin an kwantar da shi ya zauna akan sa, kamar yadda ka san sai ya zauna akan kujera yana bayani akan ma zaune yake haka. Nabi ke cewa kakkuriki waɗannan ababen hawa kamar kujeru bana, kakkurike su kamar kujeru, wanda duk baya tausayi Nabi ce ba za a tausaya masa ba, ku tausaya musu, kakkurin gaba yadda su kamar kujeru kuna zama a kansu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani ya take wuyan dabbarsa zai yanka ta, yana ta wasa ga gaban ta. Annabi ya ce me yasa la tazbahuha barratayn, kakkai mata yanka bi mana, ka yanka ta tattara da rai, wannan wasa ga da kake ai shikenan, kuma ka zo ka yanka ta. Shi ala kana hada qabla hada, me yasa ba za ka wasa wuta ba kafin ka zo ka danne ta. Annabi ya hana ire-iren wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta tsawatarwa da sahabbansa, akwai sanda ya aka fita yaki, wata yar bayinu ce haka, wani daga cikin sahabbai ya ga ta sa ɗan tsaki ɗin kankan ƴaƴanta haka, sai ya dauke sai zo tana ta yi wani irin abu haka, wa ta zuba ƴaƴanta da ta abin. Annabi ya soke cewa wane ne ya tashi hankalin wannan game da ƴaƴanta, kuma yar mata da ƴaƴanta. Saboda haka musulunci rahmar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da ita ta shafi kowa. Shi yasa Allah ce lil alamin, kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, duk wani abin da ba Allah ba alam ne, kullu ma siwa Allah huwa alam. Saboda haka rahmar Allah ta shafi, rahmar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafi dabbobi. Haka baya halatta mace ta dauko mage ba ba ta bata abinci ba, sannan da ta danyi wani abu na dabi'ar dabbantaka ta yi ta dukan ta kamar za ta kashe ta. Ba a ce ki wani abu da zai zama ishara ɗanɗanin ranƙwashe ta, haka ta gane cewa da yau da gobe tun suna koya ta cewa ba a san haka yawanci mage in tai kashi ya kama ta ka sa kanta a jikinka to ba za ta kare yi ba haka amma a dauko abu mai girma a dake ta wata ma alahanta ta ko saboda an aje nama ta cinye ko ta sai kifi ta riga za ta gyara magen ta cinye to da ba ka je kifi kuma wage tana jin ruwa dole za ta ci kifi mutum ce ita yaron ki ma da yake wasa zai daukar kifin ya je jefa cikin kwata ko lalata shi sai ki dake shi yaron ki da yake da zarrafe sai ki dake shi saboda hankalinsa baya baya kan wani cewa wannan abu mai amfani ne a gunki ko abin nan saboda haka in kina so sai ki killace kayanki haka ba daidai ba ne sannan kuma kokari ki ringa kyautata mata kina kyautata mata kima Allah zai kyautata miki a wata gaskiya kare ba ne a hanya ta gaba da shi amma ta taimake shi Allah ya dubi zuciyarta ya yi mata rahama ya mata gafara
mala lai saka da kai masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kakar shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kallon mu 0703-36-04-155 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kamar da yin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Tahir Umar Jali MOON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.